pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente journée.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azzi ce tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na safiyar yau Laraba 15 ga watan Janairu na 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Zahra da kanin labaran.
Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta ce ana sa ran yanayin iska mai ƙarfi zai iya haifar da kalubale ga ma'aikatan kashe gobara. Amurka da Qatar sun ce ana daddacin mu matsaya akan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Hukumomi a Koriya ta Kudu sun yi wani sabon yunkuri na tsare shugaban kasar Yong Suk-yul da aka tsige kwanakin baya.
Tukanin labarin kenan. A bangaren rahotanni kuma za a ji cewa gina wata katafariyar majami'a a kasar Ghana a tabar baya da kura.
Kuɗi da an ka zuba cikin katudira ga gina cocin, sannan kuma abun bai tafi ko ina ba. Sa ganin cewa wasu na an ka bude mahanyoyi na cin kuɗi. Ga mutane suna cikin inuwa ga inuwa na kashe mutane.
Sannan za ku ji yadda al'ummomin jihar Niger da ke kan iyaka da jihar Kaduna suke kokawa da ta'azzarar matsalar 'yan bindiga. Tun bayan da gwamnatin jihar ta Kaduna ta yi sulhu da 'yan bindiga.
Mutanen nan kaga suna hutuwa daga can tun da ba masu taɓa su daga can. Sai dai suna shigowa nan suna taruwa wajajen kawon malawa da har da Maringi da zuwa Kadaga har zuwa wajen Alawan nan dukkanan suke zuwa in za su taɓa shiroro ko miya ko rafi sun yi kuma za su koma ta can tun da ta can ba masu taɓa su.
Bayan nan kuma Murtala Faruk Sanyi na nan tafi da shirin baki mai yanka wuya. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da bukuɗin nan sai bayan Zara ta fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya. Amurka da Qatar sun faɗa a jiya Talata cewa tattaunawar tsagaita buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza na dab da cimma matsaya bayan shafe tsawon watanni ana yi duk da yake ba a kawo ƙarshen tattaunawar ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce a wani jawabi da ya yi a birnin Washington, na yi imani za mu cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. Amma ya ƙara da cewa ya rage ga Hamas ta ba da amincewarta ta ƙarshe. Tattaunawar ta zo ƙarshe matsayin da ba a taɓa kaiwa ba. Da yake magana a wani taron tattaunawa na mako-mako kakakin ma'aikatar harkokin wajen Qatar Majid Al-Ansari ya bayyana tattaunawar da ake yi a matsayin matakin ƙarshe a cimma yarjejeniyar. Al-Ansari ya ce muna matukar godiya ga gwamnatin Biden da gwamnati mai zuwa ta Trump a tattaunawar a cikin mako biyu da suka gabata. Ya ce duka bangarorin biyu sun shiga tattaunawar kuma sun yi aiki tare a Doha da sauran yankin don tabbatar da cewa yarjejeniyar ta kasance. Kasashen Qatar da Masar da Amurka sun jagoranci yunkurin da aka kwashe tsawon watanni ana yi na kokarin ganin an dakile fadan. Ministan tsaron Jamus Boris Pistorius ya ziyarci Ukraine a jiya Talata domin nuna goyon baya ga kasar a yakin da take yi da mamayar da Rasha ta yi mata, fadan da aka fara kusan shekaru uku da suka gabata ana yi. Ziyaran na zuwa ne kasa da mako guda kafin rantsar da zababban shugaban Amurka Donald Trump, inda ake hasashen cewa manufar Amurka game da Ukraine na iya canzawa ƙarƙashin sabuwar gwamnatin. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya faɗa a jiya Talata cewa Rasha tana maraba da gwamnatin Trump bayan da Trump ya ce yana son kawo ƙarshen yakin cikin gaggawa. Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta ce ana sa ran yanayin iska mai ƙarfi da sanyin safiyar yau Laraba a yankin Los Angeles zai iya haifar da kalubale ga ma'aikatan kashe gobara. Gobarar dajin da ta kashe akalla mutane 24 sannan kuma wasu 24 suka ɓace. Ofishin kula da yanayi a Los Angeles a cikin wani sako da ya wallafa ta kafar sadarwa ta X ya ce har yanzu akwai kalubalen tashin wata gobarar, saboda haka ofishin ya wallafa jefa gargadi akan mummunan yanayin mai cike da hadari sannan kuma ya gargadi al'umma da su yi taka tsantsan a yankunan su a cikin wata tattaunawa da Grace Alheri Abdutai da Dr. Talatu wata mazauniyar Los Angeles ta ce
a yanzu yadda za a samu a taimaki waɗannan da gidajen su suka kone to a yanzu gwamnati ce tana nan tana fama ana kokari a ga yadda za ta taimake su a cikin gaggawa domin waɗansu gidajen su sun kone kurmus waɗansu ba wani abu da suka iya suka cire a wannan gida ba yanzu domin kin san abu ya faru haka akwai maganganu daban-daban da ke tasowa yanzu dai ba za mu iya mu tabbatar menene ainihin ya kawo wannan damuwan ba muna jin maganganu daban-daban dai amma maybe nan gaba za mu zo mu san menene ainihin ya faru
Dr. Talatu kenan mazauniyar Los Angeles a tattaunawar su da Alheri Grace Abdu
Zara za ta dawo da kashin labaran na biyu amma kafin nan za mu bude taskar rahotanninmu daga kasar Ghana inda ake ta cece ku ce akan a game da shirin gina wata katafariyar majami'a da tsohon gwamnati mai barin gado ta fara tun daga shekarar 2017 wanda aka kiyasta kashe dalar Amurka miliyan 400 kuma tuni aka kashe dala miliyan 58 cikin waɗannan kuɗaɗe bisa wannan dalili yasa sabon gwamnatin kasar karkashin John Dramani Mahama ta kafa kwamitin bincike don gano yadda aka kashe waɗannan kuɗaɗe daga kasar ta Ghana ga Hawawu Abdulkarim da cigaban labarin
Tsohon shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya bayyana shirin gina babban cocin ne a shekarar 2017 wato cathedral wani alkawarin da yayi na gina cocin a matsayin sadaukarwa ga Allah saboda nasararsa a zaben shekara 2016 sai dai kawo yanzu kimanin dala miliyan 58 daga kudaden gwamnati wanda aka riga aka kashe yayin fara gina cathedral ya haifar da cece kuce inda gwamnatin da take dab da kama mulki ta kafa kwamitin bincike a kai wasu mabiya addinin kista a kasar na ganin hakan shine mafi muhimmanci wasu kuma na ganin gida babban cocin bashi da muhimmanci kamar yadda Pastor Felix Inze ya bayyana
ra'ayina gaskiya ta Allah ni a matsayina Kristo a matsayina pastor ne ban goyi ba wannan katura da aka gina ba in kun karge ni da wata kudi da an ka zuba cikin katudira ga gina cocin sannan kuma abun bai ta yi ko ina ba sai ganin cewa wasu nan ka bude mahanyo yana cin kudi ga mutane suna cike inwa na kashe mutane
shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya ce ya kamata a gudanar da bincike don gano yadda aka kashe kudaden jama'a wajen gina wannan babban cocin ga abinda wasu daga cikin jama'a ke fadi don gane da hakan
sunana Shehu Usman Abdullah dole ne a bincika wallahi dole ne John Dramani ya bincika saboda kudin na yayi bari economy yayi wani stable kadan ko da bi stable in full percent ba at least ma yayi wani 70% cikin economy wane ci kudi duka ya kamata mayar da kudi ko a kama shi
sunana Muhammad Tajuddin Sakibu rami kurun aka iyaka gina ba foundation ba komai kuma muhimmin na kwarai da yace wai wannan kudin za zuwa neme ayi bincike inda kudin ya bi wanda kuma suka ci kudin a samu a hanshi hannunsu
sunana Fati Musa wannan alkawali yayi tsakanin shi da Allah kaman zai yi amma kuma she dauki kudin kasa an kai alkawali kuma da kudin aljifin kai kamata kai kudin na da yawa she sa ni Fati ga da na ji John Mahama ya ce zai bincike kan wannan kudi ya so a kwato kudin in dai kudin bai shiga inda ya kamata ba
sunana Robert Auni ni ne ko zuwa executive NDC sabu president ina so investigate ni as Christian ne na support wannan I investigate so inda kudin ya biduka warin suka kudin duka inda kudin zai biduka suka muska kudin kawo magarin gari a yake da wannan kudin yaya gina ba yara schools yaya gina hospital
Jafar Dan Kobiya kwararre a fannin tattalin arziki ya ce
to kinga wannan kudade kimanin miliyan 400 da zake za gina wannan coci in an fite kaso daya cikin hudu zai magance wannan masala sune kamar masalar makamashi sai kuma masalar abinci da yake daliban secondary school ba su da isasshen abinci har ma ana kiran da cewa a karasa lokacin da ya kamata su koma makaranta to da wannan kudade za a dauki a taimaka kinga da za a magance wa'annan masaloli kuma bugu da kari ya taimaka a yi a samu a gina watan Ghana kamar yadda ake bukata. Watan farin ciki shine wannan sabon gwamnati ta yi alkawarin ba za ta ci gaba da wannan katedra ba. Kin ga dama kudaden da yake anya an aje dan wannan za ya huskanci wasu abubuwan da yake zai taimaka wurin gina kasa.
A yanzu dai mafi yawancin jama'ar kasar suna farin ciki da wannan binciken babban cocin kasa wato katedra wanda zai lakume dala miliyan 400 wajen gina shi da shugaban kasa John Dramani Mahama ya fara. Hawawu Abdulkarim Yonfaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
An gaishe ki Hawawu Abdulkarim da wannan rahoto. Sashin Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Zahara da sauran labaran duniya.
Hukumomin Koriya ta Kudu sun yi wani sabon yunkuri na tsare shugaban kasar Yong Suk-yeol da aka tsike kwanakin baya, wanda ya kaucewa yunkurin farko na aiwatar da sammaci da kotu ta aike masa. Tawagar masu bincike ta isa harabar fadar shugaban kasar da take tsakiyar birnin Seoul a wayewar garin yau Laraba, inda ake tsare da Yong yayin da yayi adawa da wani binciken tayar da kayar baya na gwamnati da ke da alaka da ayyana dokar ta ɓaci na tsawon lokaci. Rahotanni sun yi nuni da cewa hukumomi sun shirya yin amfani da karfin jami'an tsaro wanda ya kunshi 'yan sanda kusan 1,000 da kuma tsauraran dabarun tsare Yon. A jiya Talata, babban mai taimakawa Yon ya yi kira ga jami'an tsaro da su yi watsi da kokarin da suke yi na tsare shi. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Kenya na zargin 'yan sanda wajen ƙaruwar ɓacewar mutanen da ke da adawa da manufofin gwamnati a baya-bayan nan. Masu fafutuka sun ce akalla mutane 29 ne suka ɓace bayan bayyana ra'ayoyinsu akan rashin shugabanci na gari. Rahoton ya ce an samu ƙaruwar ɓacewar mutane da kashi 44 cikin 100 tsakanin watan Satumba shekarar 2023 zuwa watan Agustan shekarar 2024. Yawancin waɗanda abin ya shafa suna sukar gwamnati ne, a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a Kenya. Wasu 'yan ƙasar Kenya sun yi amfani da kafafen sada zumunta na yanar gizo don nuna adawa da gwamnati kan batutuwan da suka shafi ƙarin haraji da kuma cin hanci da rashawa. Amma a wani taron jama'a, sakataren Majalisar Ministocin Cikin Gida Kipchumba Murkomen ya musanta hannun 'yan sanda a ɓacewar mutanen.
Zahra Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake waiwayar taskar rahotanninmu, kuma wannan karin za mu nufi jihar Neja a tarayyar Najeriya, inda rahotanni suke nuni da cewa tun bayan sulhun da gwamnatin jihar Kaduna mai makwabtaka da jihar ta Neja ta yi da 'yan bindiga, matsalar yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa ya daɗa ta'azzara a wasu al'ummomi da ke kan iyakar jihar ta Kaduna. Kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakilin muryar Amurka a jihar Neja, Mustapha Nasirat Batsari, ya aiko mana.
A yanzu haka dai al'ummomin da ke zaune a ƙananan hukumomin Shororo da Moya da kuma ƙaramar hukumar Rafi ta jihar Neja Najeriya, masu iyaka da yankin birnin Gwari ta jihar Kaduna, sun ce tun bayan da aka yi sulhu da 'yan bindiga a yankin na birnin Gwari suka shiga cikin yanayi na tashin hankali. Waɗanda muka zanta da su dai daga waɗannan ƙananan hukumomi sun ce a yanzu haka waɗannan 'yan bindiga suna shigowa jihar Neja ne su tafka ta'asarsu, lamarin da yasa suke zaune cikin yanayi na tashin hankali. To amma gwamnan jihar Neja Umar Mohammed Bago ya ce shi ma yana shirye da bin sahun jihar Kaduna na yin sulhu da waɗannan 'yan bindiga. Alhaji Usman daga yankin ƙaramar hukumar Shororo ya ce tun bayan yin sulhu na birnin Gwari, lamarin yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ya ƙara ta'azzara a yankinsu, domin kuwa ko da yammacin jiya ma sun kutsa wani ƙauye mai suna Afaka suka kwashe kimanin mutane 20.
Kai kusan 20 da suka ɗiba.
A ina ne suka ɗebe su?
a wani kauye ana ce ma kauyen Allahi da Abaga da Kushakus ka dibi mutane sun kai 20 sun ki 20 ma kaji ba arkaban shine zai yake ƙara mahaifar mana da matsala saboda suna amfani da wannan daman tun da can Kaduna ba za su yi ta'addancin yanda suke so ba to sai suna kawo shigowa Niger Allah iyaka da muke da shi da Kaduna saboda su can Kaduna tun da sun yi to kuma mu ne iyaka muke da iyaka da su da haka kawai za su gangaro cikin Niger State ne su yi abin da suke so su koma Kaduna su kwanta tun da makaman su na hannun su
to shi ma dai Malam Muhammadu daga karamar hukumar Rafi yayi karin haske akan yadda waɗannan yan bindiga daga jihar Kaduna ke shigowa yankin su
mutanen nan kaga suna hutuwa daga can tun da ba masa taba su daga can sai dai suna shigowa nan suna taruwa wajajen kawo malawa jaje har ga Marinji da zuwa Kadaga har zuwa wajen alawan nan duk ta nan suke zuwa in za su taba shiroro ko miya ko rafi in sun yi kuma su koma ta can tun da ta can ba masu taba su
na yanzu suna yin banna a nan Niger din
suna yi mana ranka da dai kai kukan ji akwai wanda za ku ji akwai wanda kuma can da ma suna cikin daji ba yanda za a yi sai na kusa da su suka sani tun da ba su da hanyar sadarwa wanda za ku je ku
to gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana daukar matakai domin dakile masu kutsowa jihar Niger domin yin ta'addanci a cikin zantawa da shi gwamnan jihar Niger Umar Mohammed Bago ya ce kofar su tana bude domin yin sulhu da waɗannan yan bindiga ta yadda za a samu zaman lafiya
tuntuni mu ne muka fara maganar sulhun tawa din nan tsakanin mu da wayannan mutanen sulhun mu shine fulanin mu a su ba su dama wurin kiwon su su yi kiwo inda kuma za a ba su gidaje da ruwan sha da makarantu da asibitaiya ana nana giggina su amma can kasan shiroro da mun yadin a ban san abin da ake ciki ba yanzu dole daman wayanda mutanen suna barin can wurin daman suna ba su da camp a Niger sukan zo ne su wuce
na'am to yanzu kaman a iya cewa idan sun amince kuna iya bin sahun jihar Kaduna din
eh to ai gwaye bisa zaman lafiya ba tsari mu ba mu san abin da Kaduna ta yi ba mun dai san ta ce ta yi sulhu da amma abin da muka sani ya fi mana karfi shine zaman lafiya mu ne muka fara kiranta don a samu zama lafiya inda muke da iyaka da mu da Kaduna birnin gwari tuntuni dama nan iftilahi dama ya dame mu a cikin jihar Niger gaba ki ɗaya bane kuma ta bangaren mu gaskiya har yanzu bamu ji cewa wayansu sun shigo ta wannan yankin
na'am to amma yanzu wani mataki kuke dauka
dama dai yankin na Shiroro yana fama da kai hare-hare da ma fashewar bama-bamai a baya-bayan nan da hukumomin jihar Niger suka ci mayaka ne na kungiyar Boko Haram da suka yi sansani a dajin ke aikatawa Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
an gaishe ka na mutum Batsari da wannan rahoto to kada dai a sha'afa a sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 to kafin mu ci gaba masu sauraro ga wannan sakon
shekara ta kawo mu
ranar litinin din nan mai zuwa 20 ga wannan wata na janairun shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban kasa Donald Trump a matsayin shugaban kasar Amurka na 47
kamar da muka saba za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a radio talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban kasar da mika mulki
kuma kuna iya bada gudunmawa a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu rika kawo muku kai tsaye a dandalin mu na sada zumunta Facebook gani aka ce ya koriji
kada ku bari a baku labari ku kasance tare da mu
muryar Amurka duniya a tafin hannunku
yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyina da shirinmu na gaba
baki mai yanka wuya shin menene makomar Amurka da sauran kasashen duniya idan Donald Trump ya sake komawa fadar White House a wa'adin mulki na biyu Assalamu alaikum. A ranar Litinin mai zuwa ne za a rantsar da zababben shugaban kasar Amurka Donald Trump. wanda ya lashe zaben ranar 5 ga watan Nuwamban shekarar nan da ta shige ta 2024, inda zai dawo a wa'adin mulki na biyu. A yakin neman zabansa na farko a zaben shekara ta 2020, Trump ya mai da alƙiblar gangamin sa ne bisa ta farkin ɗaukaka matsayi da martabar Amurka, da a takaice ya yi wa laƙabi da America First a turance, wato Amurka ce ta farko da za a baiwa muhimmanci. A cikin wa'adin mulkin nashi na farko, Trump ya fito da tsare-tsare da dama, wasunsu ma sun zo wa Amurkawa da mamaki, inda kuma ya yi da'awar bunƙasa tattalin arzikin ƙasar kafin zuwan annobar COVID-19, wadda ta yi tasiri sosai ga taɓarɓarewar tattalin arzikin duniya baki ɗaya. Wannan karon ma Donald Trump ya shimfiɗa yakin neman zaɓensa ne kan abin da ya yi wa laƙabi da Make America Great Again, MAGA a taƙaice, wanda ke nufin sake ɗaukaka martabar Amurka, wanda kuma ya mai da hankali kacokan kan sha'anin tattalin arziki, musamman yadda ya shafi alaƙa da ƙasashen waje. Mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya kuma shehin malami a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto, Farfesa Bello Muhammad Bada, ya yi bayani kan wannan manufa ta Trump a yayin da yake shirin komawa fadar White House karo na biyu.
To, kasa manufofi ne tun da ya yi karo na farko sananne ne, cewa nashi tunani ya fara Amurka ya ƙare kuma Amurka. Tunanin shi bai zo wajen Amurka ba sai dai in za ku zo ku bi abin da Amerika ke so. Kaga ya riga ya faɗa ai. Shi fa Amerika ta sha mishi tsaye. Wasu wurare duka da Amerika ke zuwa in ya bi kuɗin Amerika cewa za a samu matsala. Ba dole ba ne a samu nasarar bunƙasa tattalin arziki a wannan karo yadda an ka same shi a wancan karo. Bayan wancan lokaci da ya zauna, abubuwa da yawa sun samu duniya. Sha'anin tattalin sha'anin corona dinnan ya zo ya sami duniya. Wasu matsaloli daban-daban da suka shafi tsadar rayuwa duniya gaba ɗaya shi ma ya samu duniya. Da bala'o'i da suka yi ta faruwa duk bayan wancan lokaci na nashi. Da yaƙe-yaƙe irin wanda ke faruwa tsakanin Rasha da ƙasashen Turai ta hanyar Ukraine, duk irin waɗannan abubuwa sun samu, duk kuma suna shafuwar tattalin arziki da irin wurare inda jirage na duniya ke bi ɗauke da dakon kaya da matsalolin da ake samu duk an samu. Ya kwaɗanga duk canje-canje ne da aka samu cikin shekarun da ya yi baya saman gado, kusan shekara wajen takwas kenan baya saman gado irin waɗannan abubuwa da suka faru, ko kuma shekara huɗu waɗanda ya baya saman gado. To, irin waɗannan abubuwa duka sun zo sun faru. Da haka ba dole ba ne tattalin arzikin Amerika shi bunƙasa fiye da wanda ya bunƙasa wancan karo da ya yi, ko kuma shi kai wannan milami na wanda ya yi. Dole sai waɗannan abubuwa an ɗauke su. Sannan kuma haƙiƙa ne ƙasashe na duniya gaba ɗaya da yawa daga cikinsu suna taka tsantsan da dawowar shi ta biyu. To, duk da tsoratarwa da zai musu ƙasashen Turai na da waɗanda ba Turai ba, shi ma abu ne da ke shafar tattalin arzikin ƙasa.
Wasu daga cikin al'amuran da suka mamaye yakin neman zaben Trump na wannan karon sun hada da hulɗa da kasashen waje, takaddama da gogayyar tattalin arziki da fasahar makamai da kasashe abokan adawar Amurka kamar China da Russia da Korea ta Arewa da sauransu, da kuma yaƙe-yaƙen da ke faruwa a duniya da Amurka take da hannu dumu-dumu kamar yaƙin Ukraine da Russia da kuma wanda Isra'ila ke yi da mayakan Hamas a Gaza. Farfesa Bada ya yi tsokaci kan wannan batu.
Ƙungiyoyi irin su na NATO da makamansu duka za ka ga suna shakku ne zai biyo baya. Kana ganin ƙasashen Turai su ma ai sun fara taro su ga tsaka za su iya kare muradunsu a ƙasashe irin waɗanda Donald Trump baya da shiri da su, kuma zai yi ƙoƙari ƙagama musu takunkumi. To, su kuma suna da dukiyar da kamfaninsu sun zuba a can, suna da harin da bera a kasashensu. To, wannan shi a babban tunani. Yana da sauki ka yi alkawali hanyoyin da za ka bi waɗanda za ka iya cimma wannan alkawali da ka yi, shi ma fa ba ka iya yi ne kai kaɗai ba da sauran kasashe na duniya ba. tattalin arziki babu kasar da ya zanta shi kanta ita kadai. Tattalin arzikin ka zai bunga America zai bunkasa tare da taimako na wasu kasashe da suke kasuwanci da hulɗa ta arziki da kamfanonin suke yawo su kuma waɗannan kamfanonin su suna yawo irin da. Takaddama tsakani ne da China da Russia ta tattalin arziki da ciye sayayya irin waɗannan abubuwa za su ƙara fitowa fili da sauran ƙasashe har irin na Turai. Duk idan ba ya tafi a hankali ba ya fahimci kowa na da muhimmanci. Sai shi irin wannan buri da shika so na fitar ayyuka ga mutanen America da kuma bunƙasa tattalin sai ya samu cikas da waɗanda yake ganin bakin haure na da waɗanda yake ganin sun yi shekaru zaune a America amma takardunsu ba cikakku ba ne yana haka faɗa tsakani ne da su kafin shi farga shekara huɗu sun tafi. To shi yasa akwai buƙatar shi fahimci canje-canje da yadda duniya take.
Mun san da cewa ko a lokacin yaƙin tun kamin ma lokacin yaƙin neman zaɓe da lokacin yaƙin neman zaɓe har kawo yanzu Donald Trump na ɗaya daga cikin masu sukan lamirin yadda har aka bari yaƙi ya ɓarke tsakanin Ukraine da Russia da kuma wanda ake yi a gabas ta tsakiya tsakanin Isra'ila da Gaza da ma mayakan Hezbollah a Lebanon da sauran wurare. Ya kuma bayyana yadda watakila da shi ne yake kan mulki abin da ya faɗa ya ce da duk waɗannan yaƙe-yaƙen ba a yi su ba ballantana har su kawo matsalar tattalin arziki a faɗin duniya. Kana ganin watakila idan ya zo wannan zai iya kawo ƙarshen waɗannan yaƙe-yaƙen ko yaya?
Kuma tsakanin ne shi wanda ya san shi kuma ya sa aƙida irin ta jam'iyya ta ya sa abu ne mawuyaci ya ɗauki kuɗaɗen America yanda ake zuba su yanzu ga yaƙi da Russia a Ukraine abu ne mawuyaci a ƙima Donald Trump ya zuba waɗannan kuɗaɗe. To da zarar ko babu goyon baya a America da Ukraine to maganar yaƙi ya ƙare. To amma kuma idan aka yi haka Russia za ta yi galaba. To kuma idan Russia ta yi galaba a nan su kuma ƙasashen Turai su kuma za su yi takatsantsan da Donald Trump za su ga cewa su ne suka yi kunya domin in Ukraine ta kasa su a kasa. Watan kowanne gefe kalli yana da fa'idar shi kuma yana da rashin fa'idar shi. Haka kuma idan ka duba abin da ke faruwa a Isra'ila shi kai ne. Amma kada ka zaci cewa goyon baya wanda gwamnati Biden ta ba Isra'ila ka zaci cewa Trump ba zai ba Isra'ila irin wannan goyon baya ba. Ba shakka za shi kokari shi goya musu ba iyaka kokari amma zai yi kokari shiga cewa ba wannan yaƙi ya tsaya ko kuma ma shi kokari a samu sulhu tun kafin a rantsar da shi. Amma wannan goyon baya da yake ba Isra'ila kada ka zaci cewa bai canza ko Biden ya hau ko Trump ne ita Isra'ila da su da wannan goyon baya don a sulhu Isra'ila.
A yayin da wani sabon sauyi ke faruwa a kasashen nahiyar Afirka inda tuni wasu kasashen suka yanke alakar su da wasu manyan kasashe tare da sauya su da wasu. Farfesa Bada ya yi hasashen yadda dangantaka za ta kasance tsakanin Amurka da kasashen na nahiyar Afirka a wa'adin mulkin Trump na biyu.
Ke dama ta san shi fa Trump alaka ce da kasashe ko da na Afirka shi ne mai ƙasa ce za ta iya amfanuwa da shi. In ba abin da ƙasa ce ke amfanuwa da shi ba ne a Afirka ba zai yi wata duruguwar damuwa ba. Ƙasashe na Afirka waɗanda ke ƙoƙarin su shigo da Russia su hulɗa da ita irin wannan ba zai sha ma Trump kai kwarai da gaske ba in dai ba dukiyar America ake ɗauka a zuba ba. Matsala ce wanda yake gani ƙasashe ne waɗanda kamar yana ganin su kamar cimakwanci wato kamar kaya ne waɗanda duk ƙasa wadda ta tafi da su. Amma daga cikin ɗaiɗaikun ƙasashen Afirka wanda ya zamanta America tana ciniki da su tana da buƙatoci da suwa zai ƙoƙari ya kare muradun Amurka amma ba muradun Afirka ba ita wannan ko tasowa da yi ba.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin bakon namu na yau Farfesa Bello Muhammad Bada da Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
To yanzu ga zara da labarai a takaice.
Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta ce ana sa ran yanayin iska mai ƙarfi zai iya haifar da ƙalubale ga ma'aikatan kashe gobara. Amurka da Qatar sun ce ana dab da cimma matsaya a kan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Hukumomi a Koriya ta Kudu sun yi wani sabon yunkuri na tsare shugaban kasar Yong Suk-yul da aka tsige kwanakin baya.
Masu sauraro, da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na yanzu. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 4 agogon Najeriya ne jar Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Za a iya sauraron wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da wanda ya shirya ya kuma ba da umarni Dadi Balawi, sai kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Aisha Ma'azu nake muku fatar auni lafiya. Ma'assalam.